الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما يحق أنقوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dukkan yabon godiya da jinjina da kirari suka tabbata ga Allah madaukakin sarki, makajin halittar mu, mamallakin mu, wanda shi ke gudanar da lamarin yau da kullum, shi kadai ya cancanta a bauta masa. Muna masa godiya, ya ba mu dama za mu ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma wanda muke gabatar da shi cikin wannan wata mai albarka na Ramadan, daga masallacin Umar ibn Abdul Aziz da ke tsohuwar GRA a cikin garin Bauchi. Yau ita ce rana ta 27 ga watan Ramadan. Hijira Annabi sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina 1447 yayi daidai da 16 ga watan 3 2026 ƙirgen miladiya, wanda kuma yau in Allah ya yarda ita ce rana ta ƙarshe da za mu rufe karatu a cikin wannan shekarar, sai kuma Allah madaukaki ya kai mu da rai da lafiya. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya karwa yuka mu baki daya. Za mu ga Allah madaukakin sarki ya azurta majalisin namu a ranar rufewa da manyan baki wanda Allah madaukakin sarki ba su halarta, musamman bakinmu daga Kano waɗanda suka zo rufe karatun malaminmu Profesa Muhammad Sani Umar rijiyar lemu. Musa an ce albarkacin kaza ya dan gare ma sai sha ruwa ko. Muna godiya da wannan karramawa da suka yi mana. Insha Allah daga baya za a gabatar da su in Allah ya yarda. A kafin fara karatu, akwai wani bawan Allah da ya rubuta takarda tun kwana nawa ne, to na ga dai takardar kar ya matsu kuma ba mu karanta masa ita ba. Yana cewa malam mutum ne yana da ƙari, sai ƙanin ya auri wata ba 'yar danginsu ba, sai kuma ya rasu. Shin yayansa zai iya auren matar? Ƙani ne ya auri mata sai ya rasu, to wai yayansa zai iya auren ta ko ba zai iya ba? Ban sani ba ko shi ne yayan. To kaga in yayan ne, kaga abu sai da amsa masa a ɗauko ta gaddawa a inci kujerawa. Matar wanka ko matar ƙaninka, duk ba muharramanka ba ne, in dai babu aure tsakaninsu da ƙanin naka ko tsakanin da wan, ko bai mutu ba yana rayuwa, za ka yi aura. A musulunci ba hana ba. In dai a musulunci ne ba hana ba, ba sa cikin almuharramat wanda aka haramta wa mutum ya aura. Sai dai Allah a bari saboda wata maslaha, idan yana rayar ana ganin cewa zai iya haifar da gaba, ya haifar da rikici, to sai a bari saboda wanzar da zumunci, amma ba wai dan haramun bane. To kaga shi kan tunda ya riga ya tafi, ai sai ka ce Allah ya ji kansa kawai sai ka. Akwai wani bawan Allah kuma da ya rubuto min takarda, yana min gyara kuma ina yaba masa, Allah ya saka masa lafiya. Ya ce a cikin wata magana da nayi, ba zan iya ce wata rana ba ce, ina magana akan Abu Dharr radiyallahu ta'ala anhu, akan fahimtan dai walladina yakunizuna adh-dhahaba wal-fidda wa la yunfiquna fi sabilillahi fabashshirhum bi'adhabin alim. Sai nace Abu Dharr yayi gurguwar fahimta, shine yake mun gyara, yace yana ganin bai dace in ce gurguwar fahimta a fahimtar Abu Dharr ba, nan kada a gode kofa waɗanda suke zagin sahabbai su cigaba da zagin su. Gaskiya ne kuma na gode, na yi kuskure, wannan kalmar da na faɗa ba haka ya kamata in faɗa ba, a matsayin Abu Dharr wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ƙasa bata taba daukan wani mutum sama bata taba lullube wani wanda yake da gaskiya kamar Abu Dharr ba haka manzo Allah ya biya masa to kaga wannan sukutar baki ne gaskiya ba haka kuma tamfara ba Abu Dharr ne yayi fahimta ne ta saba wa sauran mafi yawan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya ga mana baki da na'am muna tafsirin fadan Allah madaukakin sarki faqtarafa al-ahzab min bayni fawailul ladina kafaru min mashhadi yawmin adhim
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم
أتمنى آية رب الله مدرك في إنسان كي فاختلف الأحزاب من بينه ونجيوي سيسك يساقاني أتكانون sai Allah ya ce fawailul lilladina kafaru azaba ta tabbata da wadanda suka kafirce wa Allah madaukakin sarki min mashhadi yawmin adhim a wato halarta wani wuri wanda yake mai girma anan mun yi tafsirin wannan ayar jiya amma akwai ƴan sakonni kaɗan a cikin ayar wanda ban isar da su ba saboda yanayin lokaci Allah madaukakin sarki ya ce faqtarafal ahzabu min bayni wato kungiyoyi wannan kungiyoyi ana nufin al-yahudu wa nasara wato an samu baraka tsakanin yahudu ana daukar hankali na ne yawan abin da ake bin wato waɗannan kungiyoyi su ne yahudu da nasara waɗanda su yahudawa suka ɗauki wata matsaya suka jingina wa nana Maryamu alaihi assalam suka jingina mata zina har ma suka hada ta da wani mutum suka ce shi ne yayin da yake za a fada Allah ya sauka su kuma nasara suka kasu kashi kashi saboda abinda Allah madaukakin sarki ya ba wa annabi Isa alaihi salam ne mu'jizozi da kuma karama da ya ba wa mahaifiyarsa wannan yasa suka rabu kashi kashi kamar yadda muka yi magana jiya akwai wanda suka ce Allah ne da kansa ya sauko ya zo yi abin da zai kuma ya koma akwai wanda suka ce dan Allah akwai kuma wanda suka ce a Allah ne cikin alloli guda uku wannan duka maganganu ne wanda suka yi su a cikin su akwai wanda suka ce sam su ba su yarda ba annabi Isa bawan Allah ne manzon Allah ne shi yasa Allah madaukakin sarki yace faqtalafal ahzab min bainihi wasu malamai suka ce shi yasa ma Allah ya kawo min dinna tab'idiyya ce wato sai kungiyoyin suka yi sabani min bainihi a cikin tsakanin su ma'ana akwai waɗanda su ba su tafi akan wancan matafiyar sabanin da yake karkatacce ba su suna nan a tsaye akan cewa bawan Allah ne manzon Allah faqtalafal ahzab min bainihi sai Allah yace fawailul lilladina kafaru min mashhadi yawmin adhim Allah madaukakin sarki sai ya ce fawailul lilladina kafaru bai ce fawailul lahum ba malamai suka ce nan ma saboda a nuna maka cewa waɗanda suka kafirce ne azaba ta tabbata kansu amma cikin rarrabuwar tasu da suka yi waɗanda su da suka rabu sun tsaya akan daidai ne akan cewa annabi Isa ba dan Allah bane kuma shi ba Allah bane kuma ba Allah ne cikin alloli ba a'a bawan Allah ne manzon Allah ne to su ba sa cikin wanda suka kafirce dan aka su ba za su samu azabar Allah ba shi yasa Allah madaukakin sarki sai yayi izhari a wurin da ake izhari wato maimakon ya ce fawailul lahu tunda an faɗe su ga sunan abin da suka yi a ce azaba ta tabbata gare su tunda an riga an faɗe su an ce faqtalafal ahzab waɗannan kungiyoyi maimakon a ce fawailul lahu sai ya ce fawailul lilladina kafaru saboda waɗanda suka ɗauki waɗannan matsayoyi guda uku ko su ce Allah ne ko ɗan Allah ne ko Allah ne cikin alloli su ne suka kafirce wa Allah madaukakin sarki kuma su ne za su haɗu da azabar Allah madaukakin sarki a ranar da take wato rana mai girma don haka Allah madaukakin sarki sai ya ce sai wanda suka kafirta shi yasa kamar yadda za a cikin suratul zukhruf ma da Allah madaukakin sarki yace fa wailul lil ladina zalamu min azabi yawmin alim, kaga sai yace alladina zalamu nan ma bai ce fa wailul lahum ba, wato wanda suka zalunci kansu ta hanyar kafircewa Allah madaukakin sarki da jinginawa annabi Isa alaihi salam allantaka ko kuma cewa shi dan Allah ne. Annabi Isa ba Allah bane kuma annabi Isa ba dan Allah bane, annabi Isa bawan Allah ne ko manzon Allah ne. فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. المشهد جيا من فصل راشد قدو واتو المحشر وان تارو تاروني من جرما wasu daga cikin malamai haka suka fassara, wasu kuma suka ce amin mashhad yawmin azim ay min hururi yawmin azim, daga halartar suni wanda yake mai girma. A wannan ma'anonin duka malamai suna cewa ana nufin tashin alkiyama, wato azaba ta tabbata gare su ranar da za su halarci wunin nan mai girma, ko kuma ranar da za su je wannan taron wanda yake mai girma. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ya kawo wata ma'ana ta biyu wanda shi kadai na gani a cikin malaman tafsiri ya kawo, yace abinda ake da nufi da mashhad yawmin azim din, al-mashhad din anan yace ba al-qiyama ake nufi ba, wa kalmar magana ta biyu ana nufin taron da su kiristoci suka yi wanda suke da'awar bin annabi Isa alaihi salam sun yi taro. Wannan taron da suka yi anan suka yi ittifaqi akan abubuwan da za su kudurta a cikin zuciyarsu. To wannan taron da aka yi taro ne na soke wasu hukuncen da ke cikin Injila, taro ne na ƙaryata wasu abubuwa da Allah madaukaki ya saukar, na ƙara wasu abubuwa na kuma rage wasu abubuwa. To da haka shine Allah madaukakin sarki yake faɗan wannan taron nasu, azaba ta tabbata ga waɗanda suka halarci wannan taron nasu. Taro ne a wajen su mai girma, amma kuma ya jawo musu azabar Allah tabaraka ta'ala. Amma mun kula da aya suratul zukhruf fa wailul lil ladina zalamu min adhabi yawmin alim, ita ma tana goyon bayan ma'ana ta farko cewa wannan ranar da ana nufin ranar alkiyama, wato Allah madaukakin sarki yayi alkawari waɗanda suka kafirce masa ta hanyar jingina masa kishiya ko jingina masa da waɗannan sun kafirta, kuma za su haɗu da azabar Allah madaukakin sarki na ranar alkiyama. To nan sai malamai suke cewa ashe kenan tunda Allah madaukakin sarki yayi amfani da wato zahir a wurin mudmari fa wailul ladina kafaru, sai aka waye wanda suka gafarta daga cikin su, kenan akwai waɗanda ba su gafarta ba wanda suka yarda da Allah cewa shi kadai ne, ba su yarda sun masa kishiya ba kuma ba su jingina masa da ba. To wannan in an same su a cikin waɗanda suke da'awar bin annabi Isa alaihi salam kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to waɗannan mutanen kirki ne mu'minai ne. Amma fa bayan bayyanan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, to su ma annabi ya zama wajibi su suka fita annabi sallallahu alaihi wasallam, in ba su gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba su ma sun koma cikin waɗancan din. Fa wailul lil ladina kafaru, domin sun kafirce wa sako na ƙarshe da Allah madaukaki ya aiko shine sakon da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi. Sai Allah ya ce asmi ibihim wa absir,
asmi alaihim wa absir yawma yatununa لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحصة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون.
بارك الله فيك. الله مدعوكين سلكيتي أبصر بهم وأسمع أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. Asmi ibihim wa absir, yi mamakin irin jinsu da irin ganinsu. Yawma ya'tuna, na ranar da za su zo mana. Lakin adh-dhalimuna al-yawma, sai dai az-zalimai a yau kan fi dhalalin mubinin, suna cikin bata bayyananne. Wa anzirhum, ka yi musu gargadi yawmal hasrati, da ranar nadama. Idh qudiya al-amr, yayin da za a hukunta al'amari. Wa hum fi ghaflatin, alhali su suna cikin rakkana. Wahum la yu'minuna, halan kasancewarsu ba su yi imani ba. Inna nahnu narithul arda, Allah ya ce mu ne nan muke gadan ƙasa. Wa man alaiha, da duk wanda yake kanta. Wa ilaina yurja'una, kuma gare mu za a dawo. Allah madaukakin sarki bayan ya faɗi irin kafircin da aka samu cikin masu da'awar bin annabi Isa alaihi salam cikin banu Isra'ila da irin kafircewar da suka yi suka kawo da kai daga ayoyin Allah madaukakin sarki aka gaya musu suka ji kamar basu ji ba suka gani kamar basu gani ba a duniya to sai Allah madaukakin sarki ya ce to amma fa a lahira za su gani garau abin gaskiyar da suka gani suka ki ganinta to za su ganta garau kuma su gane ta a lahira gaskiyar da suka ji amma suka ki jinta a duniya domin sun yi kunkuncin kunnan uwar shegu sun ji amma kamar basu ji ba to a lahira za su ji karara kuma su fahimci wannan ita ce gaskiyar da aka gaya musu da amma sai dai a wancan lokacin basu karbe ta ba wannan ganewar kuma ba zai musu amfani ba da haka siga ce ta ta'ajjub ai ma asma'ahum wa ma absaruhum yawm al-qiyamati babu wato za ka yi mamakin irin jinsu da irin ganinsu ranar alkiyama domin ita ce yau ya tuna na ranar da za su zo mu ranar alkiyama suna ji suna gani kuma za su gane cewa wannan gaskiyar ce suka ƙi yarda da ita amma yanzu ga tanan suna ganinta suna jinta kuma sai dai ganin da jin na yanzu ba zai musu amfani ba a duniya ne kamata a ce sun ji sun gane sun yi aiki sun gani sun fahimta sun yi aiki amma sai ba su haka ba shine Allah ya ce lakin zalimun al-yawma fi dalalin mubin a yau kan azzaluman suna cikin bata bayyananne wato a yau a duniya suna cikin bata bayyananne amma ranar kiyama za ta ji gaskiya kurku za su ji gaskiya kurku amma a duniya san da musamman bukum ra'umi fa la yaqiluna ga su da kunni lahum qulubun la yaqiluna biha wa lahum a'yunun la yabsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ga ido amma kaman kululu ne yana gani kaman amma ba ya gani ganin da yake ba masa amfani ga kunnuwa suna ji amma jin ba masa amfani sai aka dauke su kaman ba sa ji to shine Allah madaukake ce a lahira ranar alkiyama za su ji kuma su gani tunda anan sun zauna cikin bata bayyananne sai Allah madaukakin sarki ya ce to ka gargaɗe su akwai ranar da dama wato kai musu gargaɗe abin da ya kamace su shine su gaskata Allah madaukakin sarki tun kafin wannan ranar da dama ta zo akwai ranar da za ta zo suna yin nadama nadamar ba za ta musu amfani ba za su na ya suna ya waye da ya laifana amma ba za ta amfani ba a duniya ne ya kamata a ce sun yi tunani a duniya ne ya kamata a ce sun yi kiyawar lailuwa kansu sun fahimci gaskiya amma in suka yadda suka mutu to fa ranar da dama kawai za su yi walau tara in wuqifu ala an-nar fa qalu ya laitana nuraddu wa la nukadzibu bi ayati rabbina wa nakunu min al-mu'minin bal bada lahum ma kanu yu'minuna min qabl wa law ruddu la'adu liman huwa anhu wa innaka lakadhibun Allah madaukakin sarki ce ina ma za ka gan su yayin da za a tsayar da su a gaban wuta suna ya laitana nuraddu wa la nukadzibu bi ayati rabbina ina ma a ce za a mai da mu duniya ba za mu karyata ayoyin ubangijinmu ba da za mu koma duniya ba za mu ce annabi Isa dan Allah ba ba za mu ce kuma Allah uku ba ba za mu faɗa ba sai ne kash lokaci ya riga ya kure lokaci ya riga ya kure shine Allah yake cewa anzirum yawmal hasab in qudiya al-amr yayin da aka hukunta al-amri ne wa cikin malamai nan suka ce qudiya al-amr fi'il madin ne lakin wato ana nufin al-mudari da shi domin istiqbal ne ai ina yuqba al-amr ka gargaɗe su ranar da dama yayin da za a hukunta al'amarinsu menene al'amarin da za a hukunta malamai sun yi magana guda biyu wasu suka ce abin da za a hukunta shine ranar da za a musu hisabi ai hukunci tsakanin bayi kowa ya tafi komarsa ita shi tace ranar da za a hukunta al'amari to ka gargaɗe su tun kafin wannan wunin ya zo ranar da za a hisabi dan wuta ya ta huta an aljanna ya tafi aljanna Allah ya sa mu gidan aljanna wasu malamai suka ce qudiyal amr al-amru anan al-amru al-maqdiyu anan ana nufin cewa ba wai hisabi kadai ba a wato lokacin da za a sa mutuwa a yanka ta hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam ya inganta akan cewa bayan an aljanna sun shiga aljanna yan wuta sun shiga wuta hadithin yana cikin sahih bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce hadithin abu sa'id al-khudri idan dakara ahlul jannati al-jannata idan yan aljanna suka shiga aljanna Allah ka sa muna cikin su wa ahlun narin nar yan wuta suka shiga wuta yuja'u bil maut ka'annahu kafshun amlah za a zo da mutuwa kamar ka ce wani rago ne mai kala kala mai baki da fari fa yunqabu bainal jannati wan nar a tsayar da ita mutuwa tsakanin mutuwa da aljanna fa yuqalu sai a ce ya ahlul janna ya ku ɗan aljanna hal ta'rifuna hadha kun san wannan a ce kun san wannan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un magana ta kare lokaci kowa ya san ko masa duk da namar da zaka a lokacin ba za ta maka amfani ba su ce na hadha al-mawt sai wannan ita ce mutuwa fa yudhu sai a yanka ta wa yuqalu sai a ce ya ahli al-janna ya ku ɗan aljanna quludun wala maut dawwama babu mutuwa ku dawwama a gidan aljanna babu mutuwa wa ya ahli an-nar a ce ya ku ɗan wuta quludun wala maut ku dawwama a ciki babu mutuwa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan sai ya karanta wa anzirkum yawm al-hasrati id qudiya al-amr wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun da haka wasu malamai suka ce anan ana nufin ranar da za a yanka mutuwa mu kuma ahlus sunna inna muka bambanta da waɗanda ba mu ba idan hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama to alal aini wa ra's mun karɓe shi hannu biyu ya za a yi a kawo mutuwa ya za a kawo ta a surar rago ya za a yanka ta mu dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce za a kawo ta tsakanin aljanna da wuta a yanka ta ko mun yi da za a yanka ta shine abin da yake bambance ahlus sunna da wanda ba ahlus sunna ba shi ahlus sunna in dai magana ta tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama kafin ya kokarin ma wai me ake nufi da wannan magana tukuna sai ya ce sam'an wa ta'ata mun ji mun biya ma'aikin Allah yanzu in akwai abin da baka gane ba kuma to anan ne Allah ya ce fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamu in abin ya shiga maka duhu sai ka je ka nemi wadanda suka fi ka ilimi sai su warware maka amma mu'min yadda abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi haka ne ya zo sai Bukhari daga Abu Huraira yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yace la yadkhulu ahadun aljanna illa ra'a maq'adahu min an-nar law asa'a liyadhal shukra babu wanda zai shiga aljanna face an nuna masa wato sai ya ga gidansa mazauninsa na wuta law asa'a da a ce an nuna nayi ki in mutum ya shiga aljanna to za a nuno masa gidansa na wuta ya za a nuno masa annabi ya ce za a nuno masa mu mun yadda za a nuno masa ko ma ce yake za a nuno li yazada shukran dan ya ƙara godiya wa Allah saboda za a ce da baka yi aikin kirki ba da yadda kuma ka kun san Allah madaukakin sarki da yayi bayi yayi wa kowa gida a aljanna da wuta saboda adalcin Allah Allah ka kiyaye mu da wuta yayi gida wa kowa a aljanna da wuta ɗan aljanna za su gaje gidajen ƴan wuta na aljanna ƴan wuta su gaje gidajen ƴan aljanna na wuta to shine annabi sallallahu alaihi wasallama yace a mutum za a nuna masa gidansa na wuta dan ya ƙara godiya ga Allah wala yadkhulu an-nara ahadun illa ra'a maq'adahu min al-jannati babu wani wanda zai shiga aljanna ko face sai ya gano gidansa na aljanna law ahsana da ya kyautata yakuna alayhi hasratan dan hakan ya ƙara zama masa nadama wannan ma malamai suka ce to shine abin da ake cewa wato nadamar da za'a irin nadamar da mutane za su yi kira to shi yasa wasu malamai suka ce ikudiyal amru anan ana nufin yanka wuta wato yanka mutuwa da za'a a ce kowa idan goma a gidansa Allah maza tafin sarki ce yayin da za'a yi wannan hukunci ko yayin da za'a yanka wannan mutuwa sun manta wahum fi ghaflatin su kasancewansu suna cikin rakkana ma'ana a duniya sun zama rakkanannu wahum la yu'minuna ba su imani ba ka gargaɗe su da ranar sakamako da ranar nadama ranar da za a yi hukunci wa kowa da wuta da aljanna ka gargaɗe su a lokacin da za ka gargaɗe su suna nan duniya suna rayuwa suna cikin rakkana ba su imani da Allah madaukakin sarki ba kuma imani da Allah din shine kadai zai tsare su daga fadawa cikin wannan nadama Allah madaukakin sarki ka gare mu sai Allah madaukakin sarki yace inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un lalle mu ne za mu gaje kasa wa man 'alayha da duk wanda yake kan kasa duk wanda yake kan kasa mu za mu gaje shi inna nahnu narithul arda wa man 'alayha sai yace wa ilayna yurja'un kuma gare mu ake dawo da su gaba ɗayan su wato dukkan mu da yake duk da mu mutu kullu man 'alayha fani wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram كل شيء هالك الا وجه لو الحكم واليه ترجعون duk wadanda suke ba su kafa su mutu da ba ku ba abin da ake cewa gado shine wato a tattare abin da wanda ya mutu ya bar wanda ya mutu ya bar abu a tattare abu shi ake cewa gado dan haka Allah wanda kake sarki ce inna nahnu narithul arda wa man 'alayha mu za mu gaji kasa saboda kowa zai mutu sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kai ne bai mutuwa watawakkal 'alal hayy alladhi la yamut shine al hayy wanda yake da cikakken rayuwa da babu tawaya a cikin ta babu kuma mutuwa babu karewa amma sauran halittu duka za su koma zuwa ga Allah wanda kake sarki Allah wanda kake sarki ce inna lahu nabiyul arba wa man alayha wa ilayhi yurja'u kamar da fada salimatul mulku yau lillahi alwahid alqahhar wa yake da mulki yau ba wanda yake da mulki sai shi kadai duk abin da aka danganta mana aka ce namu ne a duniya aka ba mu aron sa muka rika amfani da shi a matsayin namu mun riga mun mutu mun bari ya kuma asalin mallakar me shi da ba shi ne shi to shine Allah madaukakin sarki ce inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un malai suka ce idan aka ce inna narithul arda wa man 'alayha wannan ba kawai ya isa in aka ce inna narithul arda mu za mu gaje kasa wa man 'alayha da wanda yake da wadanda suke kanta ya isa amma sai Allah ya ce inna nahnu suka ce kawowa na hannun nan fa'idar ta shine saboda ka gane lalle a lokacin jinginan gadan da mallakar na Allah ne hakika saboda shi ne mulki ya kalli cewa rani abu amma kuma shi dai da kansa ba nan gwamna yaje gari aka ce abin da muke bukata dai wannan hanyar za a yi mana zai ce to za mu muku hanya yace rani muku hanya shi da zai yi waye zai yi wani kamfani za a turo a bayan shi yana canjina cikin asia ba zai sha rana ba lokacin da ake amma zai ce mu zami za mu muku kaza ko mun yi kaza mun yi kaza amma alhali ba shi zai mu ba shara abin ba shi aikin gari to shine dan an nuna maka cewa wannan mallakar fa yanzu ba irin waccan mallakar ta duniya ba ne da wasu mutane suke yi a'a mallaka ce ta hakika za ka yi ce tabbas inna nahnu narithul arda wa man 'alayha a duban kasa mutane wato halittu iri biyu ne a ban kasa da masu hankali da marasa hankali masu hankali akan ce akan amfani da man ismu man shi ake amfani da shi masu hankali a larabci ma kuma marasa hankali shine gani wani lokacin ana yi rinjaye yana ana yin amfani da wani gurbin wani to suka ce Allah madaukakin sarki ya yi amfani da man da masu hankali tagliban saboda rinjaye masu hankali ka san marasa hankali sun je wa marasa hankali domin dabbobi da suke kan tudu da wanda suke kan ruwa da duk sun shiga cikin marasa hankali da ake barayi to amma masu hankali su suke rinjaye akan marasa hankali komai yawanci shi yasa Allah madaukakin sarki sai ce inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wannan baya ba kefan cewa masu hankali kadai ake ba a na rufin gaba daya tunda aka mallake masu hankali ma ballantana kuma wadanda ba su da basu cikin hankali inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un wannan aya ita ce ayar da zamu tsaya akan ta insha Allah tabaraka ta'ala amma kafin lokaci a gurguje kissar da muka kammala kissar na Maryamu alaihi salam saboda kai wannan gabar yasa ban yi magana akan fa'idodin da suke cikin kissar amma dole zamu insha baka dan daga cikin fa'idodi da muka samu a cikin wannan kissa cikin yaddar Allah subhanahu wataala wannan kissa ne tana nuna falarar nana Maryamu alaihi salam girman nana Maryamu domin Allah madaukakin sarki ya ba ta karamomi masu yawan gaske shi kuma ita kuma karama irin ta waliyai Allah madaukakin sarki yana bawa mutum ne dan karrama shi da girmama shi sannan wannan kissa ta nuna mana cewa ashe mala'iku suna iya sufantuwa da sufofin ƴan adam idan Allah madaukaki ya ba su dama kuma suna iya zuwa wajen mutane ta hanyar da Allah madaukaki hore musu da mai fantuwa da irin sufar mutane kamar yadda ya faru a cikin wannan kissa da ma wasu kissosin ba wannan ba wannan kuma har yanzu yana nuna mana wato Allah madaukakin sarki saboda tabbatar da sunnarsa da yayi a cikin ɗan adam wato yakan iya saba wa sunnarsa da yayi ta ta yau da kullun da take gudana sunnatullahi fil kawn yadda Allah madaukake tsara duniya take tafiya ai yadda duniya take tafiya yaro baya magana a cikin tsumman gogo baya amma saboda sunnar sa ta wato dan adam sunnatul jima'iyya dan ya bada kariya wa nanamar yamu alaihi assalam saboda ta tsare mutuncinta Allah madaukakin sarki kuma yace zai tsare mata mutuncinta ita ba saboda wannan Allah madaukakin sarki ya saba abin da ya saba yi domin abin da ya saba yi shine yaro bana magana lokacin da aka haife shi amma ya saba wannan saboda ya bada kariya wa nanamar yamu dan haka annabi isa alaihi assalam yayi magana wannan kissa tana nuna mana da gwai kuma idan malaika ya zo yi magana da mutum ba ya nuna cewa shi annabi ne shi yasa muka ce magana ce mai rauni magana sa al-imamu al-qurtubi da si ibn hazm da ibn atiyya waɗanda suka ce na namar yamma annabi ya ce saboda dalilin alqur'ani da suke nuna cewa ba annabi ya ce wa ma arsalna min qablika illa wa ma arsalna qablaka illa rijalun mu'minin wa mutaba'iku wasu manzanni ba sai mazaje haka nan kuma Allah madaukakin sarki ya ce mal masih ibn ibrahim illa rasulun qad khala min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqatun kana yaqbalu ya ce mata siddiqa sai bai ce mata nabiyyatun ba da waɗannan da wasu dalilai malamai suka rinjayar da cewa ashe ba annabi ya mace ita to wannan yake nuna kenan mutum zai iya ganin mala'ika kuma bai zama annabi ba ya danganta da irin sakon da mala'ika ya zo masa da shi kamar yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ai san ga jibril hadithan umar bin khattab radiyallahu ta'ala da yazo haka nan wannan kissa tana nuna mana irin jarrabawa da Allah ba ta fito mutanen kirki ka san ko shakka ba mu lokacin da aka ba da namar yau wannan labari ta shiga cikin tashin hankali da fitina jarrabawa ce kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ce ashaddu nasi bala'an al-abiya thumma al-anfadu wal-anfadu wanda aka jarrabawa su sune annabawa sannan wanda suke bi musu da wanda suke bi musu a cikin wannan kissa za mu fahimci cewa idan mutum yana jin tsoron fitina a addininsa ya halatta ya burin mutuwa yadda manzon Allah ya hana burin mutuwa to amma an hana burin mutuwan ne saboda damuwar duniya dan saboda bakin cikin duniya ne da takaici da talauci ko rashin lafiya shine annabi ya hana amma in kana tsoron addininka ne kana tsoron cewa addininka wannan yasa kai burin mutuwa ko karobi mutuwa ma to baka yi laifi ba da mu gana na Maryamu tana burin mutuwa wannan lokacin ko ba da gita ba haka nan a cikin wannan kissar za mu fahimci irin karama da Allah madaukakin sarki wa nana Maryamu lokacin da Allah madaukakin sarki halin da take cikin nan Allah madaukakin sarki ba ta ruwa da kulowa sannan aka ba ta dama in ci girgiza ku tuttura dabino wato ƴaƴan itace suna zubowa wannan karama sai Allah madaukakin ya ba ta abinda ke tabbatar da karamar waliyan Allah Allah madaukakin sarki yana bawa wato waɗanda ya zaba cikin bayinsa karahobi sai dai su mutanen kirki waɗanda suke karamar su ta Allah ne ba sa buga kirji da karamar su su ta haddi ba sa kalubalantar mutane ba sa gwada ta sai kawai wani dalili yayi ne kawai sai Allah maka fike yake girmama su da wannan karama amma duk wanda zai ce bari mu nuna muku yi waliyin Allah ne in yi kaza to wannan ba karamar Allah ba ce karamar shaidan ce an fahimta ko a cikin wannan zamu fahimci daya daga cikin maganganun malamai da suka yi a nuna cewa yana daga cikin abin da yake da matukar amfani ga masu aihuwa danyen dabino domin suka ce inda akwai wani abin da yafi amfani wa mai jefu fiye da danyen dabino da shi Allah madaukakin sarki ya ba wa nanar yamma amma Allah madaukakin sarki ya zaɓi wannan danyen dabino ya ba ta wa huzzi ilayki bi jid'in nakhlati tasqaqat alayki ruqban janiyya to wannan danyen dabino da aka ba ta dole akwai sabbi a cikin sa shi yasa wasu daga cikin malamai suka ce mu ba mu ga wani abu mai amfani wa mai biki kamar a ba ta danyen dabino ba sannan har yanzu a cikin wannan kissa za mu fahimci ittikhadul asbab duk abin da kake nema a shari'a to sai ka bi hanyar sa ba ka zama ka ce tunda kaddara shi an riga an rubuta in zan samu zan samu in ba zan samu ba zan samu ba shikenan ba ka kwanciya ka zauna kai ki zuwa ka nema ba a yin haka domin za mu ga cewa inda a ce ba za wato a lokacin da nan Maryamu tana cikin wannan yanayi nan da nan Allah madaukakin sarki ya ce mata ga abin da za ta yi ta jijjiga kucinci kucicciran dabino sai ya zubo sai ta fita jijjiga ba Allah madaukakin sarki yana da iko kawai ya ce dabino ya duwa ya ce kawai danyen dabino zubo a gaban nan bare ku kawai ci amma sai aka ce mata wa huzzi ilayki bi jid'in nakhlati dan a nuna wa mutane cewa Allah madaukakin sarki ya shar'anta duk abin da kake so to kai riko da sababin sa in kana so ka same shi an fahimta ko galibi masu irin wannan wai kawai su suna ganin wai su waliyai ne ba sa neman komai sai mutum ya zauna kawai rike tarbiyya tauri ba zai je kasuwa ba ba zai je gona ba ba zai ji aikin gwamnati ba, ba zai komai ba, shi yana zaune kawai ya dogara ga Allah kawai, ya zo da ya tauri da fa za ka zo ka jefo masa gatari zai kauce. Ai da shi ya tsaya tunda in ba a rubuta zai same shi ba, ai ba zai same shi ba ko, amma ne san aka jefo masa gatari zai kauce, ka ga ganganci ne a wannan ko. To ittikabul asbab kenan, yana daga cikin abin da shari'a ce ta zo da shi, dole abin da kake nema ka tashi ka neme shi. Za mu fahimci cewa wato nagartar mutum tana da alaƙa sau da yawa da irin wanda ya fito daga cikinsu, domin za mu ga cewa da na Maryamu lokacin da aka zo ana mamakin abin da ta zo da shi, sai ana tambayin ɗan uwanta, ana maganan ɗan uwanta da babanta da mamanta, saboda asali ana ganin cewa duk wanda ya fito na tsatso mai kyau shi ma in ba an samu tangarɗa ba asali ya zama nagari. To in kana so zuriyarka ta zama tagari, to kai ma yi kokari ka zama nagari. Da haka suka ce ya ukta Haruna ma kana abuki mura a sauƙin ma kanat ummuki baghiya, suka ce ke ƴar uwa Haruna, mun yi magana doguwa akan wanne ne Haruna ne, gashi babanki ba mutumin banza ba, mamanki ba mazinaciya ba, to wato wannan nuna cewa iyayenki da ƴan uwanki mutanen kirki ne, ke yana zaki zo da wannan abu. Wanda yake nuna asali da garta tana da alaƙa mai ƙarfi da tsatson da mutum ya fito, don haka ya kamata ka yi ƙoƙari ka zama nagari don tsatsonka kai ma ya zama nagari. Matsalolin suna da yawa, ina ganin za mu taƙaita akan ta ƙarshe. Za ku ce wannan matsala ta ƙarshe shi ne wato maganar tauhidi, wato girman tauhidi ya wuce duk inda mutum yake tsammani. Domin ka ga Annabi Isa alaihi salam mahaifiyarsa an sa ya yi magana don mahaifiyarsa ta kuɓuta daga abin da ake tuhumanta da shi na zina, amma furucin da ya yi ba kuɓutar da ita daga zinan ba ne, furucin da ya yi na nuna tauhidin Allah. Qala inni abdullah atani alkitab waja'alani nabiyya waja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya. Kuma a ƙarshe yace wa inna allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim, kaga ya bude da tauhidi ya cika da tauhidi, abinda ke nuna wato tabbatar da tauhidin ya fi muhimmanci akan kubutar da mahaifiyar tasa daga zinar da ake mata, wanda yake nuna cewa babu abinda yake tauhidi yawa. Ina roƙon Allah madaukakin sarki da ku Ubangiji ta'ala ya raya mu akan tauhidi, ya kashe mu akan kadaita shi, ya tashe mu cikin masu kadaita shi. Da wannan karatu ina ganin insha Allah ta'ala muka zo tafsirin karshe na wannan shekara ta 1447, sai idan Allah madaukakin sarki ya sa kuma muna raye shekarar mai zuwa. Allah ya mana albarka, Allah ya karbi ayyukanmu, Allah ya sa duk abin da muke yi saboda shi muke yi, kuma Allah madaukakin sarki ya sa a cikin mizanin mu na ayyukan lada. Zan ɗan yi jawabi na ni a takaice kafin in kira Dr. Umar Shehu Aliyu wanda zai karanta sauran programs ɗin insha Allah, duka za mu yi su a takaicen Allah ya yarda. Bayan godiya da Allah madaukakin sarki wanda ya ba mu iko muka fara wannan karatu lafiya, kuma gashi mun zo ƙarshen sa lafiya, muna masa godiya. Sannan abu na biyu, godiya da 'yan kwamitin wannan masallaci ƙarƙashin jagorancin Dr. Mu'adu Zubairu Yakubu, ƙwararren likita masanin Alƙur'ani kuma mujtahidi a kowane ɓangare. Kwamitin nan sun yi ƙoƙari, kasu ne duk matasa ne zara, ko da gida ma matasa ya tura abin kirki sosai. Matasa dama in suka zama na kirki, ka san shi matashi in ya zama na kirki duk abin da ya sa a gaba yake da gaske, in zai abin kirki zai da gaske, in abin tsaye ne ma da gaske yake. Ina muku godiya, Allah madaukake saka muku da kai. Dattawan masallaci waɗanda su ne suke haskawa, su suka haska musu suka gane inda za su sa gaba, muna musu addu'a dukkansu, Allah madaukake saka musu da alkhairi. Imamai da suke jan sallah wannan masallaci mace makara, Malam Abdullah da Dr. Shi Mu'adu Zubairu Yakubu da Malam Ahmad da Malam Usman Mahmud wato majabaƙina, da kuma Malam Bashir waɗanda suke jan sallan tahajjudi, da Malam Idris da Malam Khamis waɗanda suke hidima a masallaci da ladanci, duka ina musu godiya, Allah madaukake saka musu da alkhairi. Akwai waɗanda suka ce maka kala-kala wanda ba zai yi a ce mu faɗi sunayensu ba, muna godiya ne da addu'a wa gwamnatin jihar Bauchi saboda gyara mana wannan masallaci da ta yi. Ɗan itikafi sun yaba sun rubuta takarda musamman ta godiya waɗanda suka gyara wannan masallaci, muna musu addu'a Allah madaukake saka musu da alkhairi. Ƙarƙashin jagorancin mai girma gwamna, ɗauran Usmaniya Dr. Bala, Senator Bala Abdul Kadir ko ya abuni ban saba da irin maganar siyasa ba dai sai sannan akwai wadanda suka bada gudunmuwa na kudi muna musu godiya Allah maka kuke saka musu da kai galibi duk sun sa kudin ne a dama a asusun masallaci kai sai za mu iya tsayawa mu kikirin suna ba saboda lokaci muna musu addu'a Allah maka kuke saka musu da kai akwai wadanda suke kawo gudunmuwar abinci kala kala gidaje 5 zuwa 6 da suke kawo abinci shekara da shekaru muna musu addu'a Allah saka musu da kai da wanda yake shayar da mu ruwa a lokacin itikafi ko akwai bawan Allah da yake kawo ruwan gora tun aka fara tahajjudi har a kare kullun ruwan gora yake sha yadda kake shayar da mu ruwa Allah shayar da kai ruwan alkautara Allah ba ka ruwan gidan aljanna duk wanda suke ciyarwa wannan masallaci Allah ba ta fiye saka musu da kai Allah ciyar da su abincin aljanna jami'atul birri ita ma ta kawo gudunmuwa mai yawa ana kawo abinci da kunu muna musu addu'a Allah maka fiye saka musu da kai sannan akwai wanda suka dauki nauyin yada karatuttuka a wannan masallaci muna musu addu'a Allah maka fiye saka da kai albarka radio sune akan gaba wanda shugaban gidan radio Dr. Ladan Salimu yake ya dauki nauyin yake sawa da kara da shekaru muna masa addu'a Allah maka fiye saka da kai akwai gidan radio Atap FM wanda gwamnatin jihar Bauchi ta dauki nauyi muna musu addu'a Allah saka musu da kai akwai gidan radio Gotel da yake Adamawa wanda Alhaji Aminu Shu'aibu Kawuje garkuwan Kawuje ya dauki nauyi muna masa addu'a Allah maka fiye saka da kai akwai wani program kuma na gidan radio na wato guzuran Ramadan wanda ake sawa Idil Radio shi kuma Alhaji Ahmad Mu'adu wato dangin Ahmad Mu'adu shi ne dauki nauyi muna masa addu'a Allah maka fike saka da alkhairi sannan ina godiya wa ɗan social media waɗanda su ne abokan aiki ko wani lokaci kullum suna isar da sako ko ina da ko ina Malam Najibullahi Allah maka fike saka da alkhairi Malam Muhammad Lamido Allah ya saka da alkhairi Malam Yunus Suyuti Allah ya saka da alkhairi Malam Adamu Ali As-Sunna Allah ya saka da alkhairi akwai yan agaji wanda ba zan iya kiran sunayen su ba saboda lokaci muna musu addu'a Allah maka fike saka da alkhairi akwai Alhaji Adamu Sarkin Kajin Kauran Bauchi wanda shi ma yana kawo mana ruwa lokacin tafsiri shekara da shekaru muna masa addu'a Allah maka fike saka da alkhairi Allah ya saka da Sarkin Kajin Najeriya akwai yan uwa da suke cikawa mana ziyara a cikin kakkiyar karatuttuka da muke yi jama'atul Nasrul Islam shugabancin su na jihar Bauchi ya kawo mana ziyara muna musu addu'a Allah ya saka musu alkhairi ya kara zumunci akwai yan uwa daga tsakanin Tafawa duk shekara suna kawo mana ziyara ranan da suka kawo ziyara ban fade su sun zo ba to yau da tunda cewa ya kamata in fade su shekaran jiya sun zo mana ziyara da suka saba zuwa muna musu addu'a Allah maka fiye saka musu alkhairi karkashin shugaban majalisar malamai na tsakanin Tafawa akwai abokaina waɗanda suke taimako na wajen karfafa min gwiwa da suke halartar karatun nan akai akai kamar Khalid Muhiddin ɗaya daga cikin manyan kaji na jihar Bauchi muna maka godiya Allah ya saka da alkhairi akwai Dr. Umar Shehu Aliyu Allah ya saka da alkhairi Dr. Hamza Abubakar Husaini Allah ya saka da alkhairi Malam Yahaya Yarima Allah ya saka da alkhairi akwai Malam Shitu Muhammad Yarwa Allah ya saka da alkhairi waɗannan duka suna yawan zuwa ne yau da kullum kuma suna karfafa abokai na da kuma manyan malamai ne amma suna kawo mana ziyara muna musu addu'a Allah maka fike saka da alkhairi akwai wasu malaman su ba abokai bane amma kanne ne irin su Malam Ahmad Malam Ahmad Hassan wanda kwanaki ne muku magana akan sa wani malami ne kwararre musamman akan adabin larabci Allah ya saka masa alkhairi ya zo mana ziyara ba sai ba da shi da dalibinsa na hannun dama Malam Hamisu Tanko muna musu addu'a duka Allah maka fike saka musu da alkhairi akwai yan uwa abokan karatu da su kullum muna tare muna karatu in ba Ramadan ba su waɗannan kan da yake su ne ni su ma ni ne su ba sai na faɗi su ba da haka dukkan su ina musu kuɗin goro ina musu addu'a Allah maka fike saka da alkhairi da wannan na sada da wannan mu faɗa ba kowa yana da daraja yana da girma kuma abin da yake yana da amfani ina muku godiya Allah maka fike saka da alkhairi Allah maka fike sarki sa kowa a cikin mizanin sana'ikan lada da waɗannan ɗan kalmomi nake cewa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Thank you.
الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko muna jaddada godiyar mu ga Allah madaukakin sarki da ya tsawaita rayuwar mu zuwa wannan yammaci ko wannan dare a daren 28 ga watan Ramadan mun fito daga cikin wunin 27 muna godiya wa Allah bisa wannan ni'imomi da ya mana Allah ya kara mana daga ni'imomin sa Dr. Uthman Ibrahim Suleiman Giyade da ya jagoranci wannan tafsiri a wannan masallaci mai albarka Masjid Umar ibn Abdul Aziz dake nan GRA a nan cikin garin Bauchi muna addu'ar Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi wannan kokari da yayi da wannan jibudi nasa yayi ta gabatar mana da karatuttuka muna addu'a Allah madaukakin sarki ya karba masa wannan kokari nasa Allah ya sanya masa a mizani kyawun ayyukansa yanda yayi ta yin addu'o'i da nuna jinjina ga waɗanda suka yi ta tallafa masa domin samun nasarar karatu ya cancanci mu ma mu yi masa addu'a a matsayin mu na masu sauraron karatu lalle yayi mana alkhairi Zan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma yace man sana ilaikum al-ma'ruf fa kafi'uhu fa in lam tajidu ma tukafi'uhu fad'u lahu wanda yayi muku alheri ku yi masa tukuici idan ba ku da abin da za ku yi masa tukuici to ku yi masa addu'a tabbas wannan abin da yayi mana ba mu da abin da za mu biya shi ko mu bashi tukuici da ya wuce mu yi masa addu'a don haka muna cewa jazakallahu khaira Allah ya saka maka da alkhairi kuma wannan kokarin da kai abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin nan da yake cewa fa wallahi bi an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairul laka min humlin na'am sai Allah ya shiryar da wani sanadiyarka da awala karantarwa da wa'azi a samu mutum daya a ce ya shirya sanadiyarka ya shi ya bi maka alkhairi akan a tara maka ainihin jajayen raƙuma dakta muna fatar duk wani alkhairi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da moromoro Allah ya sadaka da wannan alkhairi Allah ya karba Allah ya karba Allah ya sa a mizani ya ƴan uwa da muka yi kokari wajen lajintar wannan karatu da kuma ire-irenta tsawon wannan wata mai albarka na Ramadan mu ma muna addu'a Allah ya sa karatun nan ya zama hujja ne a gare mu ba hujja a kanmu ba muna da kokari musamman a cikin Ramadan sauraron karatuttukan malamai ko ta hanyar halartar masallatan ko sauraro a kafafen yada labarai hanyoyi iri daban-daban to amma babban al'amarin da ake nema fa shine a ga tasirin aiki da abin da muke sauraro Allah ya faɗa cewa innamal mu'minuna alladhina idza dhukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun abinda ake so a gani a tattare da mu'minai shine idan an ambaci Allah zukatansu su raurawa sannan idan an karanta musu ayoyin Allah ya zama sanadiyar samun karuwar imani a cikin zukatanmu wannan shine ya nuna cewa mun amfana to muna fatar Allah ya sa mu samu irin wannan amfanin cikin abin da muka saurara a karatuttukan malam da kuma sauran karatuttukan malamanmu gaba daya Allah ya saka musu da alkhairi wannan majalisin kamar yadda dokta ya ambata a farkon karatunsa Allah ya albarkaci majalisin a yau da manyan baki kuna dai kallo a sanan gefen akwai babanmu mai girma wakilin yan kwanan Bauchi wanda galibi in aka zo irin wannan yanayin na rufe karatun mala to tare da shi ake rufewa shekaru da yawa da suka shude mun amfana da abubuwa da yawa daga bakin sa a wannan majalisi. To yau ma Allah madaukakin sarki ya sa muna tare da shi, don haka baba muna maka baraka da zuwa, muna nuna godiyar mu gare ka. Allah ya saka da alkhairi wannan kaunar da karfafawan da kake yi wa ire-iren waɗannan ƴaƴan naka. Allah ya saka maka da alkhairi. Ban yi tsammanin baba zai samu zuwa ba saboda yanayin jikinsa yana fama da rashin lafiya, amma daga jin kwarin jikin har ya taso ya kasance tare da mu. Allah ya saka maka da alkhairi kuma ya kara maka lafiya. Allah ya sa abinda Ubangiji ya jarabce ka da shi ya zama kafara ne ko sanadiyar samun karin daraja a wajensa. Sannan mun samu bakuncin waɗanda suka kasance tare da mu daga wajen Bauchi, kamar a nan fuskokin da za mu gani galibinsu waɗanda suka kasance da mu ne daga wajen Bauchi. Akwai misali Imam Muhammad Awwal Nuhu wanda ya fi shahara da Abu Maryam, ko kuma Al-Limawi ko haka ne ko Allah ya sa na faɗa daidai. Al-Limawi ma'ana rijiyar lemo ne, sai aka yi abin nan ɗinsa aka ce Al-Limawi. Ɗaya daga cikin limamai ne na Masjidul Ikhlas, babban tantan nan da aka buɗe ba da daɗewa ba, suna tare da su Profesa Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo, babban malaminmu da ya zo ya gabatar mana tafsiri a Bauchi, da su Profesa Mansur Isa Yalwa, to shi ma ɗaya ne daga cikin limamai na wannan masallacin. Ya kasance tare da mu, Allah ya ta ba muna maka maraba. Sannan kuma akwai Dr. Hamza As-Sakawi, shi ma yana tare da mu kamar shekarar da ta gabata, shi ma ko muna tare da shi ne a rufe karatu. Sannan kuma akwai Alhaji Muslim daga Kano, duk waɗannan suna tare da mu a wannan majalisin. Sannan akwai ɗan uwa wanda yake shi ma iya cewa na gida ne, to amma dai tun daga wajen Baucin yanzu kuma muna tare da shi Barista Umar Sarkina daga Misau, duka muna musu maraba. Muna godiya da wannan karimci da kasancewarsu tare da mu a wannan majalisi. Allah ya saka musu da alkhairi yadda kuka kasance tare da mu a wannan majalisin. Allah ya mayar da ku cikin iyalanku lafiya. Kamar yadda Dr. ya faɗa, duk jawaban da za a gabatar insha Allah za a gabatar ne a takaice, don haka duk wanda aka gayyato shi sai ya zo ya gabatar da abin da zai gabatar a takaice ne insha Allah, kuma takaitattun mutane ne masu gabatar da jawaban insha Allah. Don haka a dai gaban farko zan gayyato babanmu wanda baya zuwa ya tafi ba mu bashi dama ya mana addu'an Allah san barka ba, shine babanmu mai girma wakilin yan kwanan Bauchi. Baba, muna gayyatar ka ka zo ka ɗan yi mana abin da ka saba, jan hankali da gargaɗi da kuma Allah san barka.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. السلام عليكم يا جماعة المسلمين.
عليكم السلام ورحمة الله.
أعتبرك من أبويا والله سبحانه وتعالى ديبام أروري har ya ba mu dama kuma muka zo muka halarci wannan rufe tafsiri. Allah muna maka godiya. Allah ya sa yadda muka gana bana, Allah ya sa na batun ma a yi da mu. Abu na biyu, muna godiya a mai girma gwamna kore da gaske, ni da na zo don ga masallacin ma har na ga saman baki wani. Allah ya sa ka masa da alheri. Dama an ce inna ma ya'muru masajidallah wa na'mana billahi wal yawmil akhir. Duk wanda kaga shekarun raya masallaci, wanda ya imani da Allah ne da ranar lahira, Allah ya saka masa da alheri.
Amin.
Ina godiya kwarai da gaske ma ɗan kwamitin wannan masallaci, saboda duk wani abun da kaga yake samuwa wannan masallaci kokarin su ne, ba dare ba rana Allah ya saka musu.
Amin.
Uwa uba, ina godiya wa malam da yake hana idonsa bacci ya duba tafsirai da yawa domin ya amfanar da mu. Allah ya saka masa da alheri.
Amin.
Kuma ina daɗa zai da godiya na wa shi malam da Profesa Mansur Isa Yalwa, wallahi har gida suka yi tattaki da suka ji bani da lafiya suka je suka duba ni kuma har suka kawo buhun shinkafa suka bani ce mallan ai addu'an da kuka mini ya wadatar to Allah ya baka musu da alheri
amin
wannan ya nuna irin kauna da suke nuna mini kuma kauna ce soyayya wanda yake tsakani da Allah dama an ce wa an yuhibu lillah in za ka yi soyayya ga mutum ka yi don Allah kawai to nuna musu godiya Allah ya saka musu da alheri nasiha na ga ƴan uwana ko ƴaƴanmu ko jikoki matafa dama an ce kana son ka ga abin da zai faru a nan shekara 50 ko 100 gaba to ka duba matasan da suke da kake tare da su in ka ga su gashi suna ta kokarin addini suna kokarin fahimta addini to insha Allah addini zai karfafa amma an da bi irin ne a shekara 2 ko 3 shikenan mun tafi saboda haka nasiha na gare ku shi abinda ya raya mutanen baya wallahi shi zai raya mutanen gaba haka Imam Malik ya faɗa abinda irin tarbiyyar da iyayenmu da kanmu suka mana din nan to wallahi in ba irin zaman kai ba duk tarbiyya duk abin da ake yi ba zai gyaru ba yayin da suka mana tarbiyya iyayenmu idan wannan yana fata sun san farawo ne to in an masa wa'azi ya ki kaurace masa ake ta gudu ko ce ta yi kawo ba ka da za a karba ba sai a ce kudin taka ne ba za a karba ba kuma ko ya ka zo neman aure ba mai baka ba wanda zai ce zai hada zuriya da barawo ba za a baka yan ba haka in kana da yan ba za a aura ba wannan kawai zai sa dole ka kyamace sata amma yanzu kullum za a yi wa'azi a ce sata ba kyau amma in ya kawo kudin barawo ya baka karba kullum ma kana kofar gidansa ya zama sarki ya zai iya farsaka saboda haka dole ne sai mun koma tarbiyya irin na da din nan duk wanda muka san barayo ne ko dan sai ne ka kyamace su ka yi mana wa'azi inna duka ne maka da shashi domin mu addinin mu ya yarda abu ai duka addinin mu ya yarda ba addinin ba turawa ne suke tsara mana tarbiyya ba a ce ba za ka yi fada ma yaro ba za ka buge shi ba babu in yaro ya kai shekara 10 ya kai hukunta shi saboda haka dole ne mu tsaya a kan ƴaƴanmu mu tabbatar da cewa mun hana su aikata laifi ba wai mu ce sai mun gina malamai ko gwamnati ta yi rimana da yara ba zai yi ba kowa Allah zai tambaye shi haƙƙin yaran ka kowa Allah zai tambaye shi in an musu kuma ahlikum nar dole ne Allah ya kuma tanka tana yin ba daidai ba me Allah ya fatan Aisha an samu nusus tsakanin kai da mata kai wa'azi ka daurace mata ka buge ta ko sai wannan mu ba ma kyamar abin sai a baci kawai dole mu fito shi a zaki yadda sakan yake shi a wurin sa haramun ne duke yadda ba san haramun ne kai ba wurin ka haramun ba a ce shi ne haramun kai a wurin ka ya halatta ka tafi ba zai yi haka in aka tana zina maharin da zai shi ba yin haramun saboda haka duk kudin da zaka baka ba za ka karba ba haramun ne yanzu inda ana kyamatar su a dole su bari yanzu da zamani ya yi in mace za ta yi shashancin ta wallahi sai dai ta bar gari a garin ma ba ta isa ba balan tana a gidansu saboda haka wajibi ne sai mun koma hanyar da iyayenmu suka tarbiyyantar da mu din nan mu mata ne za mu iya tarbiyyantar da iyayenmu amma ba za ka sha abu ba cewa kai kuma ya zama baka daina mu'amala da shi ba dole mu kiyaye wannan wala yahillu lahu sughatu fasiq wala mujalasatu bi halatta ga duk mutumin da yake fasiki mai saba ma Allah kai aboki da shi ko ka zauna da shi amma yau haka muke eh ba haka muke ba fasikan su ne abokan mu ka ga mutum ƙarawo ne ka dauki yanka ka bashi abokin ka ne kullum ga tare ka ga mutum madaraci ne zaka dauki yanka ka bashi ko ka aure ka kuma mu'amala baka yake mu'amalan ba ka ga mutum mashayi ne zaka dauki yanka ka bashi baka ce amma sai ki ga zai a fari duk wa'azin da ake nan mu zai amfana ba sai mun dauki irin wannan matakan saboda dole ne aikin kowa da kowa ne ba aikin malamai ne kadai ba ba aikin gwamnati ko hukuma kadai aikin kowa da kowa ne ko Allah zai tambaye shi saboda haka dole ne mu gyara wannan a lokacin kurare ne nasiha ta ta biyu shine alhamdulillah yara suna karatu sosai wajen hadda yana da kyau to amma fa dole sai an hada da bakaki yadda dai iyayenmu suka yi karatun nan irin na tsangaya sai ka iya rubutawa sai ka iya karantawa kada ya zama haddan kawai muke yi ba ma kokarin rubutawa dole ne a rinka koya ma yaro yadda ake rubutu amma in ka tsaya da hadda ka dai yau da haddan ka dai kawai sai da Qur'anin baya hannunmu amma na da su da kokari aka rubuta shi yau shine jahanda iya maka da sanin su mutu shikenan ga yau Qur'anin baya hannunmu kusa manzo Allah ya yi masu rubutu da yawa cikin zakonsa da aya ta zo za a rubuta saboda haka wajibi ne mu rinka kokarin koyon rubutun ba zallan karatun kawai ba a hada haddar rubutu yadda dai ake karatu ina na tsanga irin yadda muka dace muka samu mu ba muka iyayenmu masu kai da sauran to wayannan abubuwan fa dole sai mun tsaya a kansu amma an muka daina rubutu muka tsaya ga hadda kawai wata rana kuma dama an ce ai ma hafiza qara ma kataba qara to da haka dole ne mu dage saboda ba lokaci anan za mu dan takaita tare da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa
amin
wanda muka kuskure kuma Allah ya bai mana
amin
muna addu'a yadda Allah ya sa muka ga wannan daure tafsiri na bana lafiya Allah ya sa za a yi na baki da mu
amin
shi kuma mallan Allah ya kara masa lafiya
amin
Allah ya ji kan iyayensa
amin
ɗan uwansa da muke ta samu labari a karatun ne yake yi don muna tare da kafukansa kullum dole muna godiya ma waɗanda suka ɗauki nauyin watsa waɗannan karatu da ake domin nan da ake sauraron karatun ba mu kai ɗaya kusa ɗari na waɗanda suka saurari a waje ba Allah kai yasan miliyoyin da wannan sako yake isa musu saboda haka muna godiya ma dukkan wanda suka ɗauki nauyin watsa wannan karatu Allah ya saka musu alheri
amin
na ji mallam yayi magana ƴan uwa da iyaye da suka rasu har maliminsa wanda ya rasu ba mu wanda yake karatun alqur'ani a wurinsa muna fata Allah ya ji kansu
amin
Allah ya gafarta musu
amin
mallam kuma Allah ya ƙara wa karatu albarka
amin
Allah kuma ya sa wannan karatu da yi Allah ya sa ya zama sadaqatul jariya
amin
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh fa Allah ya saka da alkhairi Allah ya amfanar da mu da waɗannan gwalagwalan kalmomi Allah ya sa a mizani gabanin mu je zuwa ga ɗaya daga cikin bakin mu waɗanda suka taho daga Kano da zo shi ma da dan amfanar da mu da kalmomi takaitattu shine Imam Muhammad Awwal Nuhu Abu Maryam gabanin gayyato shi zan gayyato ɗaya daga cikin ɗaliban malam mai suna Abdullahi Siraju baban karatu akwai wasu ƴan baitoci da zai zo ya dan karanta mana a wannan majalisin namu na yau insha Allah
Bismillahirrahmanirrahim يعني قبل أن أشرع في قراءة هذه الأبيات أود أن أنبه على أن الجزء نادمها وإنما نظمها صديقي خامس له حفظه الله يقول في مدعيها ماذا علي إذا كتبت قصيدة ومدحت شيكا منتهى الإرفان ماذا علي تهز فيك مقاصدي وتهز فيك كواقري كزباني ماذا علي إذا رأيتك جالسا أيني تسب بأبرة الوجدان كلا فلا أجبا إذا أبكيتني والشوق يخرج دمعة الشجعان كلا فلا أجبا إذا أبكيتني والشوق يخرج دمعة الشجعان يا شيخ أعجبني سبيلك سرني تفسيرك القرآن بالقرآن يا حبذا بك قارئا ومفسرا يا حبذا بالآلم والباني أسلوبك العلمي أكثرك الأولى فغدوت شيكا إبلة الشبان ولقد أردت بالاستقامة والتقى والإلم والتعقيد والتبيان وكذا سوادك الذي قد زانه سنق الحديث كآيات الفرقان أعطاك ربك سئة في دينه وتهب آته بلا أولان الله أسأل أن يزيدك حكمة ويقيك من كيد العدو الجاني الله يدخلك النعيم بفضله لأراك في فردوسه وتراني الله يذكرك النعيم بفضله يأواك في فردوسه وتراني الله يذكرك النعيم بفضله يأراك في فردوسه وتراني الذي كان شيكي آلما وعلامة وأفتنا فتحسبه محمد ثاني يعني دكتور محمد ثاني جلهم ما دوه ما شاء فيه عدوه أتدمه قسورة يد السبيان أجلكم الله كما أسلنا إليكم
جون من دي سبا توسي مني تكبر ما كانية بارة غيرة بيتوسي يامد وسمكنا سبو لبيوة الأبرين ko baiwa ilimi haƙƙinsa da zare masa amana yace waɗannan baitocin ba shi bane ya rubuta wani abokinsa ne mai suna Khalid Tanko shine wanda ya rubuta waɗannan baitocin zan so in gayyato Associate Professor Hamza Abubakar Husaini ya dan dunkule mana me yasa ban da suke cikin waɗannan baitocin ko babu da bukata Professor zo ka dan ga mana sabon da suke cikin lokacin da aka gaice. Aka gaice.
Sai yanzu
aka gaice.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Tunda ya kiyaye amana ta ilimi ya bari kiyaye amana ta adai mafi yawancin lokacin da ya karanta na hankali na baya kai ina dubo wani abu a waya to amma shi babban dan abba ya maka cewa sai na zo nayi magana yana so sai an ganna kamar na to Allah ya saka maka da alkhairi abinda nake fahimta dai a kalmomin karshe da naji da baitin ba wani abu bane illa kokarin siffanta shi malaminmu da siffofi na takwa da siffofi da malamai da ɗalibai aka san su siffatu da su siffa ta tsoron Allah siffa ta kokarin jan mutane zuwa hanyar Allah wanda shi ne siffa ta al'ulama rabbaniyun malamai rabbaniyun waɗanda suke malamai na Allah muna fata Allah ya dawo mana da shi akan wannan tafarki mu kuma da yake karantar da mu Allah ya sa mu siffanci da siffa ta ɗalibai su ma ar-rabbaniyun amin ya ba mu mutunci abinda yake karantar da mu ya kuma sa mu tafi gudu tare mu tsira tare amin wanda ya wannan baitoci Allah ya saka masa da alkhairi shi ma da ya karanta din ba karamin kokari ba ne kun gari da wasu nake abin nan amma ina ta tafuzza watakila da waninmu ne ba zan iya karantawa irin yadda shi ya karanta kuma su Allah ya saka masa da alkhairi ya tayar min da tsini irin yadda da duk ɗaliban larabci a matakin high islam mafi yawanci wanda suke wannan mahala sun san irin yadda ɗalibai suke da hamasa ba ma kashi martabar karatun yanzu ina ganin kamar tana rauni ne yawman baƙi irin hamasar da ɗaliban da galibi a wannan mahalar da wahala ka ga ɗalibin haya sama ci ya gama ba tare da irin waɗannan baitoci na ɗanɗan yabo ko ko baitoci na marfiya da makamantan wannan wanda ba mu da su a yanzu so ina ganin wannan abin da ɗalibin nan ya yi taimakawa ne wajen zaburar da ɗalibai cewa mu sake dawo da wannan ladabi na karatun larabcin sosai sosai Allah ya saka da alkhairi a ƙarshe ɗan uwa zan yi wani abu na saƙo tun da ya har Allah ya sa an bani damar na yi magana da yawa kafin ba ma bani wasu sun san abubuwa na ce ce ku ce da suke social media da wasu abubuwa da suke na cin mutunci akan shakhsiyar shi Dr. Usman Ibrahim Yaman ya ga guji ba Allah ya kare shi Allah ya kara masa imani kalmomin biyu dan Allah mu gane karatu da karantarwa daban da tashanci da hauragiya annabi sallallahu alaihi wa sallam da imam bukhari ya kawo shi mu'allakan yake cewa man yuridu llahu bi khairin yunfaqihu fi din sai yake innamal ilmu bit ta'allum duk wanda Allah ya so shiryar da shi ya nufar da shi yake san shi da alkhairi to zai ba shi fahimtar addini dan Allah gare ku musamman matasan da muke kallon juna a yanzu shakhsiyar mana shakhsiya ce da mu'mina da ganinta da kima sosai amma abin da yake shakhsiyar ta sa kima shine ilimin da yake karantar da mu so mu himma ko dan bada kariya da kula da karatun da yake karantar da mu sannan sai kun ce ilimi ne ana samu sane kai ta hanyar koya akwai da yanda za mu zauna mu baje kolin tarihi malamin ina ya karatu da suwa ya karatu gogor ne anan da can za mu iya kwana ba mu gama baje kolin ba so mu kalli wannan janibin karatu ake da kantuwa ba ta sanci da barikanci ba dan ka dan uwa dan Allah kar mu yadda shi dan yi wasa da hankalin mu mu yi tunanin wai mu yi irin wancan abin a wannan ba ake alƙawarin da za a ce fatashabbu illam takunu mithlahum ba dan Allah murke tarbiyar da malai yake kantar da musauran malamai tsari kunsa Allah ya kare mana su Allah ya sa wannan abin da suka dora mu akai zama shine tafakin tsiyar masu alaira assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh assalamu alaikum warahmatullahi
wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh associate professor Allah ya saka da alkhairi zuwa naka dai yayi mana amfani kuma mun amfana Allah ya saka da alkhairi lallai associate professor akwai abin da kowa ya iya inde ana so ayi kowa ma zai iya yi amma akwai abin da kuma ba gidan kowa ake samu ba dole sai an zauna an koya shine karatu da karantarwa dan haka akwai sunan malanta akwai malanta dan haka in an ce malanta nan waye malan ba a da awarta kuma a zo a gwada yin sa a aikace kuma a iya tashi ko ina a ce babu wannan da take biyowa baya wallahi baya yiwuwa wanda ya zama malan ya zama malan wanda yake da awar malanta yana da awar malanta dan haka abokin professor Allah ya zanga da alkhairi Allah ya sa sakon ya isa kuma Allah ya sa ya isa dan haka mun tsayu akan tarbiyyar da malaman mu suke tarbiyyantar da mu Allah madaukakin sarki ya tabbatar da mu akan haka na ambata cewa za mu gayyato Imam Muhammad Awwal Nuhu Abu Maryam shi ne zai zauna ya dan gabatar mana jawabai a madadin su da suka zo daga wajen Bauchi to amma shi Abu Maryam ya ce wannan damar a baiwa Dr. Hamza ko? Na? Na? Dr. Hamza a saka wanda ya ce shi ne zai yi jawabin a madadin su don haka dokta muna gayyatar ta bismillah.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ أبو مريم كو أمدين لوكشن نمتي كاراتو شو غباني أغريم dan kana biyayya ba dan na cancanta ba wannan majalisi Allah ya saka masa da alkhairi mai majalisi ke ko kuma da kuke sauraro Allah wani ya sa muku a mizanin kyawawan ayyukanku akwai ɗan fa'idoji dangane da kissar Maryam wanda malam yayi ta gaya muku a darusan baya musamman a cikin wannan azumi na Ramadan su nake so na dan rarrayo a takaitan takaicewa dangane da kissar Maryam alayhi salatu alayhi salam na daya falalar mace a woman rights kullun suna cewa an bar mata a baya an bar mata a baya ku zo alqur'ani ku ga inda alqur'ani yake ɗaukaka darajar mace yake kula da haƙƙin mace yake wato kamba ma al'amarin mata wannan zamu koya ƙarara daga kissar annabi Maryam alayha salam na biyu musulunci ya karrama mace sama da bible tun daga genesis exodus Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Mark, John, har zuwa Revelation, babu inda aka kira mini a matsayin sura sai Al-Qur'ani. Saboda haka wannan yana nuna karramawar da musulunci ya yi wa mace yafi wanda Bible ya yi wa mini. Na uku, wannan yake nuna muhimmancin ilimin mata. Ilimin mata shi yasa mahaifiyar Maryam ta addu'a.
har aka haifi Maryam. Maryam kuma tayi addu'a, Maryam ta zama cikin kirki har kuma Allah subhanahu wataala ya bata Jesus, ya bata Isa ibn Maryam. Saboda haka da ba shi da ilimi wannan silsilar wallahi ba za ta samu mana Al-Masih ibn Maryam. Muhimmancin ilimin mata, dukkan mu mace daga mata muka fito, dukkan masallacin nan duk karkashin mata muka fito. Saboda haka mu bawa ilimin mata muhimmanci. Na hudu, ibadar mata. Ku duba yadda mahaifiyarta ta bakance da yarta. Ku duba yadda ita Maryam din ta ce a'udhu birrahmani minka. Ibada kuma ta tafi can ta je ta samu hijabi ta kuya tana ta ibada. Saboda haka wannan yake nuna mata ma kar a bar su a baya wajen ibada, istighfari, ilimi da duk abin da ya kamata na ilimin mata. Na biyar, falalar haihuwa mace. Idan ka ga matarka da ciki karka ta cewa namiji, 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 ka ce mai albarka, mai albarka, mai albarka. Ba ka sani ba ko irin suna na Maryam za ta haifa. Mai albarka. Saboda haka lallai lallai manzalar sallallahu alaihi wasallam sai da ya haifa mace, 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 mace. Ya bala man ya shau inasan sai da aka fara fadan mace. Wadkur fil kitabi Maryam, aka ambaci Maryam a cikin Alqur'ani. Muhimmancin mace. Saboda haka idan ka ga matarka ta zata haihu, kai a don Allah ya baka mai albarka. Ba dole wai sai namiji, ai Allah ya baka mai albarka. Na shida, cewa babu laifi idan mace ta fita unguwa. Babu laifi idan mace, in dai ba masafatu qasr, in dai ba tafiya ba ta yi ta tafiya mai doguwa ba, to sai ta dau muharraman ta. Amma dan dai za ta tafi unguwa ita tare, ba riba, babu wani shakka, babu laifi. Kamar yadda nana Maryam alayhi salam ta fita nesa da wato mutanen. Na bakwai, babu laifi idan ka yi dabara ba tare da ƙarya ba wajen ka fita daga wani yanayi. Asharat ilai inni nazartu lirrahman sawma, jiddan su ji daga bakin su dan dabara take ta san zungurin shi ta juwaye ne, babban waliyi ne, babban annabi ne, sai ta danyi yan dabaru. Haka an gane. Saboda haka babu laifi dan ka danyi yan dabaru dan harshen jamo yar hikima ka fita daga wani yanayi ba tare da kai ƙarya ba. Duk Qur'ani ne ya koya mana. Na takwas, Isa ibn Maryam, Isa ibn Maryam, Isa ibn Maryam raddi ne ga nasara wanda suke cewa Isa Allah ne. Dan Maryam, dan Maryam, dan Maryam ba dan Allah ba. Na tara, khawfullah sirran, ku rinka jin tsoron Allah a makwai. Dan ka fito wajen mutane kana ta kuka, kana ta abu ne mai kyau, amma ka rinka kula da ibadatu sirr. Inni nazartu lirrahmani, wato inni a'udhu birrahmani minka. Sirri su biyu daga shi sai ita a matsayin ta na wadda ba ta taba aure ba, ta ga namiji tawiyan mai kyau mai duri, ta ce a'udhu birrahmani minka. Wannan sai tsoron Allah sirra. Saboda haka wannan yake koya mana jin tsoron Allah sirra. Na goma, ka daina yin nauyin baki wajen bayyana kanka. Ko ka buga waya, salamu alaikum, ina wani, ina gajiya, kuna nan ka ya azumi, to ya ɗan uwan na sai salamu alaikum. Wa alaikum assalam, sunana Hamza Aliyu Ibrahim, na bugo ne daga Jigawa. Ya ce tsohon kai da ya ce inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan ma kunt, babu jokin introduction. Saboda haka kai kamata kai tabbiya ce ta alqur'ani, kai dan yarka gabatar da kanka, inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Amma kai ta dokin kai haba sai a gaji da kai. Na sha daya, ashe sautin mace ba al'aura ba, abinda ba a so gwanan gwasu. فلا تخضعن بالقول شيء حرام, لا تخضعن بالقول, لكن مجرد الصوت ان يمغنا تاي مغنا ده ملائكه ده حرام ني ده بزاكي مغنا ده ملائكه. نشابيو دنكا كوري تهما دغا كانكا باب ليفي يشي اني اني عبد الله اتاني الكتاب اشي با يبان كان سيكي با تهما يشي سو يوغيوا ما يفيسا sannan ya faɗi matsayin sa a addini ba albahari yake ba. Saboda haka dan ka ce ni kaza ne, kamar yadda annabi Yusuf ya ce mai hiya rawadatni an nafsi, ita ta neman shi ma nan ba wai tsarkake kansa yake ba sai ke ya goge kansa tuhuma saboda ka babu laifi dan kai bayanin da zai goge kanka tuhuma na sha uku muhimmancin sallah da zakka na sha hudu muhimmancin biyayya ga uwa wa barran bi walidati an made me kind to my mother wa lam yakun shaqiya you didn't make me overbearing or miserable I'm not a miserable saboda haka aka yace ni kam mai biyayya ne ga uwa ta saboda haka wannan yake nuna muhimmancin biyayya ga uwa na sha biyar ka zama mai taushi kar ka zama jabbari kamar wani mutum a kan da aka jefa shi a kwandon tarihi kar ka zama jabbari laqnut walam yaj'alni jabbaran shaqiya ya kamata ka zama mai taushi na sha shida duk mutumin da yaji tsoron Allah to Allah da tsoron Allah da arziki tare suke ku duba da taji tsoron Allah sai Allah ya bata dafino Allah ya bata ruwa wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib na sha bakwai kunya ga mace yana da matukar muhimmanci fattakhadhat min dunihim hijaban fa arsalna ilayha ruhana fatatazalla laha basharan sawiya na sha takwas lalle mu san bible saboda mu bayyana wa yanda ba musulmai ba when he the spirit of truth is come he will guide you into all truth for he shall not speak for himself but whatsoever he shall hear he shall speak and he shall show you things to come and he shall glorify me to saboda ka san bible domin ba kai albari da shi ba a domin ka bayyana waɗanda ba musulmai ba sakon alqur'ani na sha tara muhimmancin subhan lokacin da aka ce ga abinda sama za ta iya tsagewa saboda shi Allah da ya kare wannan da ita subhan rabbi saboda haka muhimmancin tasbihi shine abinda suka ce Allah ya rike da Allah ya ce Allah ya tsare sai na ishirin shine sunan Allah al-kauniyya kat tatagayyar sunnonin Allah subhanahu wataala wanda ya saba tafiyar da duniya akai zai iya canzawa barna ba da misali guda biyar a takaice daga cikin kissar na daya ta dauki ciki a take na biyu ta ga mala'ika na uku dabino ya yi ƴaƴa a take na hudu ruwa ya kukkuga a take na biyar jariri ya yi magana la ilaha illallah jariri ya magana sannan kuma jariri an ba shi annabta saboda haka sunnonin Allah sun za su iya canzawa in Allah subhanahu wataala ya ga dama a lokaci guda ubangiji Allah ya saka malan da alkhairi idan na kuskure babban malaman mu suna nan Abu Maryam da shi malam Usman giya dai da za su ji gyara assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh dakka Allah ya saka da alkhairi gabanin mu gayyato shugaban kwamitin wannan masallaci mai albarka za mu yi amfani da wannan daman domin marabtar Honorable Yusuf Muhammad Baba wanda tsohon deputy chairman ne na karamar hukumar giya ne kuma aboki ne ga shi malaminmu Dr. Uthman Ibrahim Suleiman giya ne da ke gabatar mana da karatu a wannan masallaci kuma yake jagorantar masallaci kuma Honorable ya yi karanci da ya tashi zuwa sai ya taho mana tare da mahaifinsa Alhaji Baba Giya ɗaya ɗan marafan Daraja don haka muna tare da shi a matsayinsa na aboki kuma ga mahaifinsa a matsayinsa na uba a gare mu Honorable muna godiya sosai da wannan karamci Allah ya saka da alkhairi Allah madaukakin sarki ya sa wannan zumuntar ta dore har zuwa gidan aljanna zan gayyato Dr. Mu'adu Zubairu Yakubu shugaban kwamiti na wannan masallaci mai albarka kuma ɗaya daga cikin limamai a wannan masallaci mai albarka zan yi amfani da kalmar da na saba faɗa shine shugaban kwamiti mai capacity yanzu ya gabatar da jawabi a madadin ɗan kwamiti na wannan masallaci mai albarka na'am da ku
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala cikin yardansa da hikimansa da horewansa aka fara wannan tafsiri tun daga ina ji uku ko hudu ga watan Ramadan zuwa yau 27 ga watan Ramadan. A farko kafin mu je ko ina za mu yi addu'a ga babanmu kuma wanda ya gina wannan masallaci wato Turacin Bauchi. Allah ya sa wannan waqafi da yayi ya zama sanadiyar tsiran shi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala, kuma ya nunninka mai lada har zuwa ranar alkiyama. Na biyu, muna so mu yi godiya wa shi malam wanda ya ɗauki nauyin wannan tafsiri, yake ilmantar da mu. Kafin malam ya fara tafsiri wannan shekara, ya ce shekara 15 kenan ana wannan tafsiri. Ni kaina abin ya ban mamaki. To shekara 15 in aka haifi yaro yanzu ya kusa gama secondary school kenan. To lalle abin kamar da wasa da wasa, ga shi dai an yi shekara 15 za a shiga na shida. To lalle duk ɗalibi a nan wajen yana amfanuwa sosai. Ɗalibi matsakaici, ɗalibi na can ƙasa da ɗalibi ma na sama, duk ana fahimta. Duk wanda yake wannan majalisi zai san wasu khususiyat da tafsirin malam ta kunsa, wanda in kai ma ɗalibi ne irin mu na ƙasa-ƙasa za ka fahimci abubuwa. Tafsirin Qur'ani bil Qur'an za ka ga yadda ba a ɗaga aron ma kafa a ce ya je nan ya shiga ma'ida, ya fito nan ya shiga nan, wanda shi kanshi aron ma da ba don aron mu bane da za a samu matsala. To alhamdulillah, tafsirin Qur'ani bil Qur'an duk wanda yake majalisin nan zai fahimci wannan sosai, ko kai ɗalibi ne da can ƙasa. Da abubuwan riwaya zaka ga malam yana kawo abubuwan riwaya, duk wani kalma wanda tana da wani yanda ake karanta ta a wata riwaya zaka ga malam yana kokarin fito mana da shi. Sai ka ga cewa in ma wani ya karanta da warash ko haf ko kalin ko me, zaka ga ba za ka samu matsala ba, saboda ka saba ji ana tafsiri da irin wannan. Da dai wasu fa'ida zaka ga an ce an faɗa ba kaza na, a ce wannan ikhtilafu tanawu'u ne kaza da kaza. Duk wannan majalisi wanda mu ɗalibai ma na can ƙasa zaka ga malam ya fahimtar da mu wannan abun, muna saka mai da alkhairi da kuma wayar wa mutane kai ga harkan abubuwan da suke faruwa a Najeriya, harkan wannan ya ce babu hadisi, wannan ya ce kaza. Duk malam yana wayar da kai, kuma lalle zuwa irin waɗannan wajaje ne zai saka mutum ka zama cewa kana da wayewar kai. To amma in ya zama na cewa ka kunshe kanka a ɗaki baka zuwa irin wannan majalisin, to lalle dole kowa in yazo zai ɗebe ka, wannan yayi wasan kura da kai a can wajen ya ajiye ka, wannan yayi wasan kura da kai ya ajiye ka. Amma in ka lazimci irin waɗannan majalisin, insha Allah za ka ga cewa kana da wayewa ta fuskar addini, ko da cewa karatunka ba mai zurfi sosai bane. To muna gode wa malam da irin juhudi da yake yi da koyar da mu. Abu na hudu, godiya ga founders committee. Nan masallacin muna da kwamiti guda biyu. Akwai founders committee wanda shine manyan masallaci wanda suka sake ragama suka bamu, ba idan ba za su iya ba don su horar da mu, yanda nan gaba insha Allah ya zama cewa ba za a samu bakin ba. Muna musu godiya da irin kokarin da suke mana. Alhaji Jamilu, Alhaji Zakareningi suna ɗaya daga cikin wanda kullum suna bamu shawara da dai sauransu, dukka da irin shawarwarinsu da guidance da suke bamu a cikin kwamiti namu. Ba zan gushe ba, ina gode wa sakatare wato Amir Zakareningi, yana kokari sosai. A wani lokaci yana bacci zan tashe shi na ce aje a yi kaza, a'a mai speaker ya zo babu speaker, aje a yi nan. Wani lokaci zai a yi ni ana zirga-zirga. Allah ya saka mai da alkhairi, ya yi jihudi sosai a wannan a tafsirin da za a tun daga farkon Ramadan, don lokacin da aka shigo Ramadan mun samu challenge cewa ba an fara aiki ba a gama ba, to sanda aka ta up and down dai alhamdulillah da sauran Malam Idris yana kokari sosai ga ladanci, ga limanci, ga kula da masallaci, ga kula da gyaran masallaci da dai sauran Allah saka mai alkhairi. Akwai Sani Kyata wanda shine dukki chairman na wannan masallaci, shi ma ya kokari sosai, Allah ya saka mai da alkhairi. Akwai Malam Yakubu shi ma yana cikin members na wannan committee, da Malam Bashir wanda shi ma yana ɗaya daga cikin limamin mu na wannan masallaci, muna ta'ajjud da su, kuma shine principal na masallacin makaranta da take karkashin wannan masallaci. Malam ya riga da yayi magana akan taimakon da His Excellency ya mana, muna godewa His Excellency da team nashi, Ministry of Local Government da suka zo da shi architect da muka yi aiki da su, sun ba da haɗin kai sosai, muna godiya sosai, Allah saka musu da alkhairi. A ƙarshe Ramadan ya gari, kamar yadda Malam ya faɗa ji ya ce laifin daɗi ƙarewa, to amma da ikon Allah insha Allah wannan daɗi ba zai ƙare ba, kamar yadda muka faɗa a wancan shekara bayan Ramadan ana ci gaba da tafsiri a wannan masallaci. Ana yin tafsiri ranar Lahadi, kowane Lahadi ana tafsiri, so lalle muna buƙata ƴan uwa wanda suke halartar wannan tafsiri ya zama cewa bayan Ramadan kar a gudu wannan abubuwan da ake yi, cewa ba wai ya tsaya ta keta a Ramadan ba, bayan Ramadan dukka mu ga fuskokin mu insha Allah kowane ranar Sunday mu zo nan a ci gaba da tafsiri. Dan kamar yanda Malam ya faɗa tsarin cewa ba za a tsaya ba da Ramadan, za a ɗora ne inda aka tsaya insha Allah. So muna fatan ƴan uwa a bamu haɗin kai, dan ɗaliban din suna zuwa yana daɗa ƙarfafawa malam biwa, ya zama cewa an samu ɗalibai sun zo, fa'idan za ta fi amfana insha Allah. Da wannan nake miƙa godiyana ga ƴan ittikafi da suka shigo, musamman ga shugaban ittikafi, shi ma yana kokari sosai wajen kula da harkan ittikafi da masu ittikafi. Za ka shiga ka ga toilet a nan wajen very clean, alhamdulillah. Ana samun cigaba wajen yadda ake kula da masallaci da ittikafi. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya biya mana buƙatunmu. ƴan ittikafi kar su manta, ƴan kwamiti da su malam da kowa a cikin addu'a. Yawwa, so muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi ibadun da muke yi, ya karɓa mana ayyukanmu na alkhairi, kuma ya biya mana buƙatunmu na alkhairi, kuma ya fitar da mu a cikin wannan wata mai albarka, ya gafarta mana zunubanmu, ya mana rahma, kuma ya intar da mu daga wuta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan ganin da wannan muka zo ƙarshen dukkanin jawabai da za a gabatar, don haka zan yi amfani da wannan damar in sake gayyato shi malaminmu Dr. Usman Ibrahim Suleiman Giyade da ya dawo kujerarsa, saboda yadda aka fara a ƙarƙare shi a yadda aka faro insha Allah. Muna ƙara godiya ga kowa da kowa, sannan kuma muna ƙara wasiya gare mu mu ɗalibai masu bibiyar karatuttukan da malam yake gabatarwa, da cewa don Allah mu daure mu yi ƙoƙari mu yi iya abin da za mu iya don ganin cewa mun fahimci addinin. Dr. Hamza Aliyu Azzakawi da ya tashi daga kujerar nan, mun ji irin yadda ya yi ta bayanai a kan abin da ya shafi ƙissar da malam ya rufe karatunsa da shi na ƙissar Nana Maryam, abubuwan da yana zaune a nan ya cicciro wasu fa'idoji bayan fa'idojin da malam ya kawo mana. Idan ba ka da wayewa a addini ba za ka iya kwatanta wani abin da yake kama da haka ba, kuma tsakani da Allah a yanzu na daga cikin abin da muke da ƙishin ruwansa shine ka yi ƙoƙari ya zama kana da wayewa a addininka. Da gaske ne in baka da wayewa a addini a wannan zamanin da muke rayuwa a cikinsa, da hayaniya da hargowa yayin yawa, kuma hasali ma wasu masu hayaniya da hargowan ka iya cewa su ne kasuwarmu take ci, to in ba ka yi wa kanka faɗa ka yi ƙoƙari ka samu fahimta na addininka, fahimta na gaske ba, wallahi kana cikin matsala. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam
yace man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid-din, fahimtar addini, ka fahimci addininka. Falawla lakara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid-din, fahimtar addini al-qur'ani, ka fahimci addini a hadisi, ka fahimci addini. Wallahi in ka samu wannan ka huta, ba yadda za a yi wasu su zo suna wasa da hankalinka, suna wasa da kwakwalwarka, saboda ka fahimci addininka. Jama'a mu tashi mu nemi ilimin addini daga wajen malamai waɗanda Allah ya ba su ilimi da fahimtar addini. Wannan harbowar social media in ka ce da shi za ka bi, to wallahi ba ka san ya yi, za ka samu kanka ba. Allah madaukakin sarki ya fahimtar da mu addini. Allah madaukakin sarki ya fahimtar da mu addini. Allah ya tabbatar da bidadiganmu akan addini. Duk wani hayaniya da harbowa da zai zo ya raurawa mana imaninmu, ya raurawa mana fahimtarmu na addini, wanda ya inda ya kamata a ce an same mu, ya Allah muna roƙonka, Allah ka kare mu daga fadawa cikin irin wannan harbowar. Amma wallahi ba za mu tsira ba, dole sai mun tashi mun nemi fahimtar addinin daga wajen waɗanda Allah ya fahimtar da su addini. Allah madaukakin sarki ya gasar da mu.
Dan shi ne mun kuke so, muna so mu yi tawassuli da addu'o'in ka. Zo ka yi mana addu'a, shi za mu tsaya dawo.
Duk ina magana mai kafin ka dawo ne.
Shi ko wanda zai ranci ka goma ce ka yi addu'a ba.
Bismillah. Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmid din. Gaskiya Allah madaukakin sarki ya saka kowa da kai. Jawabai da aka yi duka jawabai da wanda suke masu amfani, amma saboda dare ya yi da yawa gaskiya ba zan yi tsokaci mai yawa kai ba, illa iyaka ina addu'a da baƙinmu musamman waɗanda suka zo daga wani gari. Ya kamata a ce tuntuni sun je sun kwanta, saboda yau suka taho daga Kano akwai gajiya, amma haka suka daure suka zauna, na san wani ba dan yana jin kunya ba ma da ya taɓa gyaggyaɗi. Amma dai ga haka suka daure suka je babban yayanmu malaminmu al'allama al-limawi, Allah wanda kake saka da alkhairi, kuma kun ji da na kama ka gayya eh Dr. Hamza Sakawi ba, mutum ne ne sosai a jami'ar Madina, shi ya yi gidan sa na farko da na biyu da na uku duka a jami'ar Madina. Yanzu ba gayyan da yake tabbata turancin nan ko lokacin mana jami'a yana kokarin ya koyi turanci, yana ta zuga neman koya, ni ma ban iya ba lokacin, shi ma bai iya ba, amma ni dai karan gobe na ce kai ba zan iya ba, ina fama da jami'a na fama da koyi turanci, amma shi ya dage duka yi zakakuri ne, ga kokari, ga basira, ga kuma dagewa. Na da ban ga lokacin matashi a lokacin da muke karatu wanda yake da karancin shekaru kuma yake da basira kuma yake da nashi, ka ga wanda garin da mallaka yake biya mana kirin yanzu. Dole an kana so ka zama wani, wallahi sai ka dage, sai ka dage, sai ka dage. Matasa abin da yake damuna da su yanzu shi ne, wallahi ina da gaji, ka ga yanzu wani lokacin mu yanzu ga daukta wani lokacin yanzu ga irin kwalliyan nan a sa riga ne kuma har a sa hula iri ɗaya da kaza din nan, wani lokacin kana yi ne kawai saboda zamanin ya zama wai a talabijin ma yanzu ma a karantar nan kwalliyawa ba za ka leka ba. Amma sai inda kamar yana kashe gwiwar matasa, saboda shi matashi da ya taso lokacin da ya kamata ya karatun ba, in bai biya ado ba wallahi ba zai karatun nan ba. Yanzu na duba da kwanza yanzu a hanya ka gaisu da Allah na karɓi mana jirgin ruwan da wani iri, to maganar ba ba ku ta riga ba ne ba karatu ba, ba ku ta iya sa guda ba ne ba, kawai ba karatu ba karatu ne, kawai karatu kawai karatu ne. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa sa'ira da'atina, Allahumma taqabbal qiyamana wa siyamana wa sa'ira da'atina ya rabbal alamin. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal 'isyan waj'alna minar rashidin. Allah ta jikin iyayen mu da malamanmu Allah malamanmu da iyayenmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka jikan su da rahama ka haska gabarin su ka sa aljanna ta gaba su ce komai su sauran iyayenmu da suka rage Allah ka sa mu cika da imani mu da su baki daya Allah ka cika mana da imani mu da su baki daya Allah ka albarka a cikin rayuwarmu ya albarka a cikin sana'o'inmu ya albarka a cikin ilmunmu ya albarka a cikin kasuwancinmu ya albarka a cikin kasuwancinmu ya albarka a cikin ayyukanmu ya Allah ka albarka a zuriyarmu Allah ka sanya mu masu albarka duk inda muka kasance ya Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi duk abin da ya dame mu Allah kamar maganinsa Allah ka zaura da mu lafiya a gidajenmu da garuruwanmu da jihohinmu da kasarmu baki daya ya Allah madaukake sarki ta'addanci da ya addabi mutane a cikin wannan kasa Allah ka kawo mana karshensa ya Allah ka wanzar mana da zaman lafiya ya Allah ka kawo mana aminci da zaman lafiya a cikin kasarmu baki daya Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa na'udhu bika min an-nari wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin wa alhamdulillah